بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فكك جناني وأسر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم، وأعوذ بك من أن أقتل من تحتي. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما عدا إليه. نبوة مسلمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sake bamu dama domin sake haduwa da ku cikin wannan karatu don ka fara gabatar da shi a makon da ya gabata, wato menene hujja a addinin Musulunci, wanda karatu ne da muka faro shi. Wannan shi ne zama na biyu, kuma mun gabatar a zaman da ta gabata don mukaddima akan inda muka zauna a cikin wannan karatu. Abinda wannan karatu manufansa babba shi ne ya bude mana ido akan addini, akan yadda za ka fahimci addini. A wannan lokacin ana yawo da kwakwalen mutane, ana faɗa mana cewa wasu abubuwa addini ne bayan ba addini ba ne, ana faɗa mana cewa abubuwa abin rigima ne akan addini bayan ba abin rigima ba ne. Ya kamata mu sani menene exactly addini, ya kuma za a yi mu gane wannan abin hanya ne na tsoho hukunci daga addini ko ba hanya ne na tsoho hukunci ba. Ya za a yi mu gane yadda za mu zauna lafiya da mutane, ya za a yi mu gane abin da yake iya sa mu ce wannan ya saba da ni ko bai saba da ni ba. Wannan shi ne babban manufa na gabatar da wannan karatu. Kuma kamar yadda muka faɗi cewa wannan karatu zai shiga cikin fannoni daban-daban da ilimi, ba zai takaitu da fanni ɗaya ba, domin ba karatu ne wanda za a ce na littafi guda ɗaya mu tatsa daga farko zuwa ƙarshen sa ba. A'a, karatu ne wanda za mu iya cewa kamar an ɗan tsakuro daga can da can ne, domin a ba da wani abu tatacce wanda ake tunanin insha Allah zai amfani ɗalibin ilimi, da kuma wanda ma ba ɗalibin ilimi ba ne amma yana son ya san abin da zai tsare masa addininsa. Inda muka tsaya a baya mun ce wannan yau za mu yi magana ne akan menene annabta, yaya za a yi in yarda akwai annabta, in yarda da annabi. Abin da ya sa muke bukatar sanin wannan shi ne akwai waɗanda suke cewa su ba su yarda da annabawa ba. To idan suka ce ba su yarda da annabawa ba, suna nufin ba su amsa addinin Musulunci ba, ko kuma wasu sun amsa addinin Musulunci saboda su an haife su a cikinsa, amma wani lokaci wasu abubuwa a zukatansu yana musu kaikayi. Me zai sa ya rika ma'ana, inda mun sani yanzu muna zamani ne na almaniyanci, wato atheism, wato atheist sun yi yawa, mulhidun wanda ba su yarda da addini ba gaba ɗaya sun yi yawa, har a cikin ƙasashenmu na Hausa an sami waɗanda ba su yarda da addini, sun taso a ƙarƙashin musulmai, musulmi mahaifinsu da mahaifiyarsu duka musulmai ne, amma za su fito su ce su ba su yarda da addini ba, ba su ma yarda da wani addini ba. To da su ke magana, menene hujja a wajenku? Inda za ka tambaye su menene hujja a wajensu, akwai abubuwa guda biyar wanda duk wani ɗan adam ya yarda hujja ne. Za mu zo mu bayani a kansu dalla-dalla, amma bayan mun yi magana akan annabta din nan. To su idan suka ce maka wato waɗannan abubuwa guda biyar ɗin wanda ba wani ɗan adam da ya saba a kansu, kuma hujjoji ne na yaƙini, babu wani wanda ke da kowane irin shakku a kansa. Za ce muka na farko akwai al'ulumul awwaliyya ko al'ulumul aqliyya, wasu abubuwa wanda hankali ne ke sanar da su wanda kuma babu wani wanda yake wani sani a kansu. Wannan abubuwan su ne irin misali mutum ya ce ya san cewa baba ya girmi ɗansa, uba ya girmi ɗansa, goma ya fi biyar yawa, irin wannan. Kaga ba wani wanda zai ce yana shakku a kan wannan. Abu na biyu akwai al-mushahadatul batina. Mushahadatul batina shi ne kamar mutum ya ce ina jin yunwa, na san ina jin yunwa, na san ina farin ciki, na san ina cikin damuwa, na san ina jin naƙoshi da sauransu. Wannan abubuwan su ake cewa mushahadatul batina, babu wani wanda yake bukatan sai ai zai iya cewa yana jin yunwa, wani a kawo masa wani mujalladai su zo su ce masa baya jin yunwa. Abu na uku mutawatiri. Idan aka ce labari ya zama mutawatiri ne duk gari gaba ɗaya ana magana a kan shi, to baka bukatan sai ka ga wannan abin, sannan za ka ce ka yarda da shi. Kamar yanzu ne ni ban taɓa zuwa ƙasar China ba, amma babu wani littafi mujalladi 2000 da za a kawo mun a ce kun wai ba China a duniya in ce na yarda da shi wannan shine ke cewa mutuwa ce amma za mu bayyana su da bayan da insha Allah abu na uku shine al-hawas al-khams karatu mu da ya gabata mun dan taba wani abu akan su wato su ne abubuwan nan da ake hanyar gano wasu ilmomi guda biyar na hanyar amfani da organ da mai gabobin ganin ci shaka daddano taba abu na biyar shine tajriba gwada abu kai yau ka ga baka result kaza kai gobe ka ga baka result kaza kai jibi ka ga baka result kaza in ka ga abin nan kai sai yana baka result da sai kawai ka ce a to wannan idan akai kaza yana bada hukuncin kaza wannan hukuncin guda biyar babu wani mahalli da zai ce da yadda su ba to yanzu wa'annan ma idan su yadda da addini ba za su ce maka mu wa'annan su ne kadai hujja sai mu ce maka to ai ba matsala da su dan za mu yi ka gane addini ne amma yanzu kai ne kake inkari a cikin annabta to duk wanda ke inkari annabta yana inkari ɗayan abubuwa ne guda uku ko da yake maka shi bai yadda da annabta ba gaba ɗaya bai yadda akwai annabta ba wato haka ne yace bai yadda da akwai annabta ba ko kuma yace maka eh ya yadda akwai annabta amma bai yadda an taɓa yin wani annabi ba ko kuma yace maka eh ya yadda akwai annabta kuma an taɓa yin annabi amma bai yadda wani annabi ba waɗannan abubuwan guda uku su ne abubuwan da mutum yake iya ce bai yadda da bai yadda ba a cikin annabta to kai kuma a matsayin ka na musulmi mai ilimin addini ya za ka amsa masa irin waɗannan matsalolin irin waɗannan tambayoyi nasa in ya ce maka bai yadda akwai annabta ba sai ka ce masa akwai annabta ai ban yadda akwai annabta ba sai ka ce masa ai dole ko ka yadda domin akwai annabta to in akwai annabta me hujja akan cewa akwai annabta babban hujja shine ai mun mata da annabawa a ai ba wannan ba mu yadda cewa akwai annabtan tukuna sai okay to lalle akwai annabta ne ne hujja sai hujja shine ka san me annabta tukuna sannan sai mu magana akan menene hujja akan akwai annabta to menene ne shi annabta annabta shine sani hanya na sanin wani ilimi wanda ya wuce al-hawasul khams ya wuce at-tamyiz ya wuce al-aql ya kai ma mutum ya iya sanin abin da bai faru a gaban wayannan abubuwan guda uku ba bai faru a gaban al-hawasul khams ba bai faru a gaban al-aql ba bai faru a gaban at-tamyiz ba ya bi karfin su ya wuce ya je zuwa wani abu shi yace maka bai gane wannan karatun ba sai to annabta shi ne labarin a faɗa maka gaibu abin da babu shi a idonka ko a ganinka a mudraka ɗinka amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mutum wa'innan abubuwan ya sanar da mutum cewa akwai aljanna ya sanar da mutum cewa akwai wuta ya sanar da mutum cewa akwai mala'ika ya sanar da mutum cewa idan ya aiki na gari zai sami kaza idan ya sami aiki na mara kyau zai sami kaza ya faɗa masa wasu abubuwa na gaibu kai ya faɗa masa ma abin da zai faru gobe ko jibi ko gata sai wannan shi ne annabta sai shi ne annabta sai to ya za a yi in yadda cewa akwai waɗannan da akwai wannan ilimin sai to ai yadda shi ne sauki ne hanyar da za ka yadda abin da zai sa ka yadda abubuwa ne da yawa amma zan baka misalai biyu zuwa uku wanda za su zama cikin sauki ka gane akwai zai yi wannan annabta misali na farko shi ne shin ka yadda zai yiwu ka rasa ƙwaƙwalwanka ka rasa tamyiz ɗinka ka rasa al-hawasul khams ɗinka gaba ɗaya su daina aiki gaba ɗaya sannan sai kuma ka san abin da ke gaibi yana iya faruwa sai maka a bai iya faruwa ai su waɗannan abubuwan da ka faɗi guda uku su ne hanyoyin da nake sanin abubuwa na zahiri to sai kuma ka ce idan na rasa su gaba ɗaya ne ma zan san gaibi zan san abin da zai faru ai ba zai yiwu da wannan in yadda da wannan ba sai in ce maka lalle zai yiwu ka san wani abu da ake cewa bacci sai ce na san bacci in kana bacci wani hali kake shiga hawas ɗinka suna aiki sai a ba su aiki tamyiz ɗinka yana aiki baya aiki ƙwaƙwalwanka tana aiki baya aiki shin a cikin baccin nan ba ka rasa wani abubuwan guda uku da kake takama da su ba kenan na to kuma yanzu ba ka yin wani abu a cikin baccin nan sunansa mafarki sai ina yi to ai a mafarkin nan
Allah subhanahu wata'ala ta wasu hanyoyi irin tasa yakan sanar da kai abin da ya faru ba a gaban ka ba, ya sanar da kai abin da zai faru, ya sanar da kai abin da yana can yana faruwa ba ta hanyar waɗannan abubuwan guda uku ka iya ganewa ba. Sai to ainihin ban yadda mafarki wai yana da mafarki fa kawai mafarki ne ba, ba wai abu ne wanda ke alaƙa da hakikatar rayuwarmu sai su a'a. Ainihin mafarki yana da alaƙa ne ƙarfi da abin da muke faruwa da yake faruwa a cikin rayuwarmu. Ba ka gani mutum ya gani a mafarki daga baya kuma ya zo ya gani a zahiri ya faru da shi, kuma ka gani cewa shi mafarki bai wuce ka ce wani nau'i ne na language da Allah subhanahu wa ta'ala ke magana da bayansa ta wata hanya ba, sai dai idan kai ba ka gane wannan language ɗin sai ka je wajen wanda ya san wannan language ɗin sai ya fassara maka wannan abin. Shi dai bai gane wannan yaro ba, shi bai gane wannan maganar da ake ba, ka faɗa masa ai abu ne mai sauƙi. Lallai mafarki yana ba mu labarin abin da zai faru da abin da ya faru ba a gabanmu ba. In ka lura inda za ka yi mafarki ya zama ka je ka tambayi malaman da suka san fassarar mafarki, za su baka labarin wannan abin da ya faru da kai, menene abin ma'anar wannan mafarkin naka. A takaice ba zan shiga bayani akan fassarar mafarki ba, amma zan ba da misali ɗaya biyu. Daga cikin misalai, wani bawan Allah ya yi mafarki, a cikin mafarkinsa sai ya ga ana ce masa azdin azdin azdin, wato ka kira sallah ka kira sallah ka kira sallah, sai ya je wajen malami sai ya ce masa na gani a mafarki ana ce mai azdin azdin azdin, sai ya ce masa a to ai Allah subhanahu wataala na maka bishara da cewa za ka je ka yi aikin hajji. Aikin hajji daga kira sallah ka aikin hajji, sai kwarai kuwa a yi haka. Allah ke bayanin abubuwansa ba ka ji Allah subhanahu wataala ya ce wa'azzim fil nasi ya tuka wa'azzim fil nasi bil hajji, wa'azzim fil nasi bil hajji kai wazana ma mutane zuwa ga aikin hajji. Haka nan Imam Bukhari rahimahullah wa radiya anhu kafin ya rubuta littafin sa yana faɗin cewa yayin farki ne cewa gashi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ma Annabi sallallahu alaihi wasallam fifita yana kare masa ƙuda da suke zuwa su tare shi. Da ya je wajen malaman fassarar mafarki sai aka ce masa ai za ka rubuta wani littafi ne wanda zai kare sunnarsa daga ƙaryace-ƙaryacen makaryata, sai kuma gashi ya rubuta mana Sahihul Bukhari wanda babu littafi bayan Alƙur'ani da ya fi shi inganci. Kaga ya kare sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga ƙarya ɗin. To muna dai magana akan hujjar kan annabta, to kaga mafarkin nan wata hanya ce da Allah subhanahu wataala ya sanar da kai cewa akwai abin da zai faru a gaba. Wannan ba alama ne cewa Allah subhanahu wataala na iya sanar da kai abin da zai faru a gaba ba? To ai wannan zai iya zuwa ta mafarki, zai iya zuwa ta hanya daban. Kai Allah subhanahu wataala ya sanar da kai ta hanyar mafarki, annabi kuma kai ya fika matsayi ya yi kusanci da Allah sai Allah ya sanar da shi ba ta hanyar mafarki ba. To malaifi na ɗan gamsu, amma dai gaskiya ina buƙatar ƙarin hujja. To ƙarin hujja shi ne ka sani a rayuwar nan da muke ciki akwai wasu ilmoma da muke taƙama muke alfahari da su, waɗannan ilmoman ba ta yanda za mu ce mun iya gane su wai ta hanyar waɗannan abubuwan nan guda uku da muka bar wani wanda su ne mene al-hawasul khams ko at-tamyiz ko al-aql ko kuma mu ce waɗancan abubuwa guda biyar ɗin nan da muka ce shi ne hujja ga dukkan wanda adam, su ne mene al-ulum al-aqliya ko al-ulum al-awwaliya al-mushahadat al-batina al-hawas at-tawatur at-tajriba. Waɗannan abubuwan ba su sassana ga ba, me yasa? Saboda misali mene ne waɗannan ilmomin? Ilmomin nan su ne kamar ilimin likitanci, kamar ilimin wasu abubuwa da ke magana a kan irin ilmoma da muka sani na irin su geology da sauran abubuwa. Waɗannan ilmomin ba mu isa mu ce wai ƙoƙarinmu ne muka iya kawo wannan ilimin ba. Misali ka sani cewa idan mutum na ciwon kai za a samo ganye kaza a yanka shi a dafa shi da iri kaza a rika sha lokaci kaza lokaci kaza zai warkar da kai. Kana tunanin wai wannan gwadawa muka dinga yi da wani yaro bai da lafiya aka je aka ɗauki itacen duniya dukansu aka dinga gwadawa ana bashi sannan sai aka gano wanda ya yi zurfin ɗinsa, kana ganin haka ne aka gano? Yadda haka yana da cewa sai mu shekara 100-500 muna gwadawa kafin iya gano maganin ciwon kai, sannan mu gano na zazzabi, sannan mu gano na ciwon ciki, sannan mu gano na taifoid, sannan mu gano na malaria, sannan mu gano na kaza. Wannan ilimin wannan irin ba yanda za a yi cewa wai sai da muka dinga gwadawa sannan muka ce zuwa gare shi. Kuma idan ma ka ce gwadawa ne, to ai akwai wasu abubuwa wanda sun fi ƙarfin gwadawa, domin su ba sa faruwa ba sai bayan shekara 100 ko shekara 2000 suke faruwa, kuma suna nan a matsayin ilimi gare mu, mun dogara da su, muna dogara da su. To kana da shi kwallon mutum ta gano mana wannan koko ta direba ne, ta din ta direba ne, waye gina ne a kan ta direba ne, aka gina duniyar gaba ɗaya shekaran ta nawa har aka isa aka iya gano waɗannan abubuwan. Ka sani cewa babu yadda za a iya gano wannan abubuwan ta hanyar waɗannan abubuwan guda biyar da muka bayyana. To in ba a mutu wannan hanyoyin guda biyar ba, ta ina aka gano? Ta hanyar wahayi, ta hanyar annabta. Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sanar da shi wanda ya halitta, shi ya sanar da wasu daga cikin bayansa zababbu, ya faɗa musu waɗannan illa man yarda bi rasuli fa innahu yudawu illa man yarda bi rasuli. Wannan shi ne abin da ake nufi da annabta, wato ilimi ko hanyar sani wanda ya wuce matsayin ƙwaƙwalwa, ya wuce matsayin taɓa, ya wuce matsayin ta, wato ya wuce matsayin abubuwan da na farfaɗi da guda biyar. Wannan amsa kenan ga wanda ya ce maka bai yadda akwai annabta ba, amma akwai wani wanda zai ce maka ya yadda akwai annabta amma bai yadda an taɓa yin annabin ba, ko kuma ya ce maka bai yadda wani annabin ba ne. Wannan zai zama karatun mu na gaba insha Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.